haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Bayan labaran duniya Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin yan jarida. Sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a barkamu da asuba. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Rukunin masana kimiyya a hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO masu gudanar da bincike akan cutar coronavirus wacce ta shafi sama da mutum miliyan 200 a fadin duniya kana ta halaka sama da wasu miliyan 2,200 sun isa wani asibiti a garin Wuhan na kasar China da ya jinyar mutumin farko da ya kamu da cutar. Yanzu muka dawo daga asibitin jinyar Tan da suka kware wurin jinyar cututtuka masu yadu kana suka yi jinyar wanda ya fara kamuwa da cutar a Wuhan, inji wani masanin kimiyyar kwayar cuta dan asalin Netherlands Marion Koopmans a wani sakon Twitter. Yace labari da muka samu yayi daidai da wanda muka jiyo daga likitoci masu kula da mutane da suka kamu da cutar. Wani dan rukunin ba amurke masanin kimiyyar namun daji Peter Daszak ma yake da hukumar kiwon lafiyar halittu ya faɗa a wani sakon Twitter. Yace yana da muhimmanci a tattauna da likitoci da suka fara yaki da COVID-19 cutar da coronavirus take haddasawa. Masana kimiyyar dai suna so ne su san inda wannan kwayar cutar ta fito da jikin wace dabba ce ta fito da kuma yadda ta shiga jikin dan adam, wani lamari da ka iya daukar tsawon shekaru kafin a gano. Cibiyar yaki da cututtuka masu yado ta Amurka ta CDC ta fitar da wani umurnin gama gari da yammacin ranar Juma'a na tilasta saka kyallen rufe fuska a cikin kowane nau'in sufurin jama'a wanda zai fara aiki a cikin daren gobe Litinin yayin da kasar ke kara samun dubban mace-mace. Umarnin da zai fara aiki da karfe 11:59 na daren Litinin saura dakika daya a shiga ranar Talata zai bukaci matafiya su saka takunkumin rufe fuska a cikin jiragen sama da jirgin ruwa da na kasa da motocin bus da taxi da kowane irin motoci na jama'a. Za a kuma bukaci a saka takunkumin a wuraren daukar ababen hawa a tashoshin mota da filayen saukan jiragen sama da tashoshin jiragen ruwa da na kasa. A ranar 21 ga watan Janairu, Shugaba Biden ya umurci hukumomin gwamnati su gaggauta daukar matakan saka takunkumai a filayen saukan jiragen sama da kuma cikin jiragen kasuwa da cikin jirgin kasa da jirgin ruwa na jama'a da kananan jiragen ruwa da bus-bus da kowane irin sufurin jama'a. A karkashin shugabancin Donald Trump wanda ya kammala mulki a ranar 20 ga watan Janairu, hukumar yaki da cututtuka masu yado ta Amurka ta nemi a bada umarnin tilasta saka takunkumi a cikin sufuri amma hakan bai yiwu ba. A maimakon haka sai hukumar ta bada shawarwari masu karfi akan saka takunkumin. Kungiyar kamfanonin jiragen sama ta Amurka ta faɗa wa Biden a cikin wannan wata cewa nan gaba za ta hana dubban fasinjoji balaguro da za su kibiyewa umarnin saka takunkumin. Gwamnatin Habasha ta faɗa wa jami'an gwamnatin Biden a asirce cewa kura ta lafa a yankin Tigri mai fama da tashin hankali, amma wata sabuwar shaida na nuni da mazauna wurin na ɓoye ne a cikin gidaje da harbin bindiga ya huhuda kana yakin ya shafi ƙauyuka da dama ana kuma fama da ƙarancin abinci. Yakin da ya fara a cikin watan Nuwamba tsakanin sojojin Habasha da dan yankin Tigri da suka mamaye gwamnati kusan shekaru 30 na ci gaba galibi a ɓoye. Hanyoyin sadarwa sun lalace, mazauna wurin kuma suna jin tsoron bada cikakken bayani ta wayar tarho kana an hada yan jarida gudanar da aikin su. Ana ganin dubban mutane ne suka mutu a cikin wannan yakin. Karamin firaministan Habasha da Mike McCunin da wasu takwarorinsa sun bada bayani a wani taro da wata cibiyar raya demokradiyya ta Atlantic Council ta shirya a ranar Juma'a. Sun ce akwai kusan mutum miliyan 1,500,000 da ke Tigri wanda aka kai musu kayayyakin taimako. Sun kuma nuna rashin gamsuwa da ƙarya da zarge-zargen siyasa da ake yi cewa ba a kula da 'yan gudun hijira daga makwabciya Eritrea, a cewar rahoton ma'aikatar yada labarai ta gwamnati da ake kira Fana. An dai ce jami'an gwamnatin Biden sun halarci taron.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Be away. yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin yan jarida.
Assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin yan jarida daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Zahra Aminu Fage. A cikin shirin dandalin yan jaridu na wannan mako, za mu duba batun yanayin dangantakar aiki a tsakanin hukumomi da ma'aikatan yada labarai ko gidan jaridu, wanda na ɗaya daga cikin abubuwan da ake ɗauka a matsayin wani ma'aunin tantance mizanin demokradiyya a ƙasa. Sai dai ɗorewar irin wannan hulɗa na da matuƙar wuya a mafi yawancin ƙasashe masu tasowa, musamman a nahiyar Afirka, inda ake fuskantar yawaitar saɓani a tsakanin waɗannan ɓangarori saboda wasu tarin dalilai. A wannan makon za mu fara da jamhuriyar Niger, inda wakilin muryar Amurka Sulemu Munbarma ya haɗa mana rahoto na musamman, inda ya tattauna da sakataren watsa labaran gamayyar ƙungiyoyin 'yan jaridu.
Suleiman Umar Bura shi ne sakataren watsa labaran gamayyar ƙungiyoyin 'yan jaridar Niger, Maison de la Presse.
Mu aikin da muke yi na al'umma ne, shi ne ake cewa le droit du public à l'information. Muna yi ne don saboda al'umma, kenan aikin na kowa ne muke yi. Yau Suleiman, ka tashi kana neman wani labaru, ma'aikata ta gwamnati matsala ne, in kuma kaga an baka shi saboda ana tambayan a wani wa iya tare da mu, wancan wa ba tare da yake da mu, kai dai kamar abun ne an dauke shi kashi biyu, kamar wanda wani minister ya faɗi akwai jaridu abakai kuma akwai jaridu makiya, kenan akwai masu sama akwai wani busa sama. To kaga wannan ko ai ba daidai bane a cikin harka ta ƙasa. Relation kin ko ku ince hulɗar yanda take, ba a sayawa hulɗa ce ga tanan sak tana tahiya, tunda yau in dai ba su bane suke neman ku, yau in ku ne kuke neman su, akwai matsala sai an shiga kwama. Kamar yadda Hausawa suke cewa dan goki da gida baya daraja, sun sani mun sani baya yiwa a raba aikin jarida da demokrasi. Jarida ba ta yi da demokrasi, demokrasi ba ta yi da jarida, kenan tare ne suke ba iya raba su.
Ta kafa wata doka a shekarar 2011 wacce ke tilastawa majiyoyin hukuma baiwa manema labarai haɗin kai a duk lokacin da suke neman bayanai daga gare su. Shugaban kungiyar Onimate Jaharo Mamman ya yi ƙarin bayani a kai.
Sannan akwai kuduri da aka ɗauka a nan ƙasar mu ta Niger wadda ke ba da damar ɗan jarida ya je ya nemi labari, kuma dole ne daidai yanda doka ta ce masu ikon su bashi dama da kariya ta ya kai ga wa'annan labarin, kuma ya wallafa su idan yana neman ƙarin bayani, su bashi damar ya yi hira da su don su kawo haske a tahiyar da aikin ƙasa. Tunda aikin jarida yana cikin irin ayyuka wanda aka ce service public, shi ne service public wai ya wuce ka shiga ɗaki kai ka ce kanka kake ma. A'a, daga inda kace jaridan jarida ne, daga inda kake aiki gidan jarida, to ƙasa ce kake ma. Daga wannan lokacin labari ya yi ƙarhin naka, me naku ne, na ƙasa ne gaba ɗaya, na al'umma ne. Mu kanmu sai mun zagi ne mu yi aikin na gaskiya, don kanmu ba su damar su maida mu nasu, ko kuma su mai da mu ƴan adawa su ce mu ma tare muke da ƴan adawa.
To sai dai a ra'ayin ministan watsa labarai Salisu Muhammadu Habi, hulɗa tsakanin gwamnatin Niger da ƴan jarida sai son barka. Ya kuma jaddada cewa kofofin jami'an gwamnati buɗe suke ga dukkan masu neman ji daga majiyoyin hukuma.
To ina ganin dai ga yau dai Niger ba wani matsala ko guda da ƴan jarida muna hulɗa da su, muna so abu guda ne ɗan jarida shaude labari wanda zai zama tashi kasar mu gaba ba wanda zai bata mutane ba. Kuma ko da ɗan jarida na siyasa ko wanda ɗan ce hulɗa abin da gama ɗan jarida ba ƙaramin aiki bane, tunda cewa aka yi ga iko ana za a ce shine kamar iko na hudu cikin ƙasa, saboda in babu jarida babu labari.
Ganin muhimmancin alakar aikin jarida da salon mulkin demokradiya yasa shugaban kungiyar Onimed yi wa bangarori wannan tunatarwa, domin ƴan magana kan ce da ruwan ciki akan ja na rijiya.
Ɗari-ɗari tsakanin mu da su shi yake kawo kowa cikin ta yadda aikin shi yake yin kuskure. Lallai da kwai kuskure, kuma mun san da wannan kuskure ƴan jaridar da masu ikon cewa kowa ya tsaya akan doka ya yi aikin shi daidai yanda kundin ƙasa ya tsara, daidai yanda dokokin ƙasa suka tsara, shi mai iko, shi hukuma ta tunkari aikin jarida, shi ɗan jarida ya tunkare su ya yi aikin shi ba tare da ya koma na wani ko ya koma makin wani.
A nan minista Salisu Habi na ganin dole ne ƴan jarida su rika tsara suna dubin bakin gatari.
Ɗan jarida in zuwa tambayi labari an ba shi bayani, amma ka san akwai bayanin da ba za a ba su ba, saboda wanda ka saurare ne kila akwai wani bayani da mai iko sani bai hudi. Baka zo ka tambaye mai iko ba, baka zo ka tambaye abu ba, sai ka zo ka yi ƙarya. Kenan gwamma in akwai wani abu a zo a tambaye mu, mu dai za mu ba da abin da muka sani insha Allah rabbi. In akwai abin da ba daidai ba, dole ɗan jarida ce ku yi hankali abu ka zawa bai da kyau. Daidai ne wannan. Kuma in wani an san ya yi wani tuta ko ya yi laifi, dole a ce wani ya yi laifi kaza. In an ga bincika an ga zancen na gaske ne, to ka ga wannan jarida gobe wannan sai ma an ba shi gala.
Rahoton kungiyar kare haƙƙin ƴan jarida ta ƙasa da ƙasa RSF ya bayyana cewa Niger ce ƙasa ta 66 a duniya wajen mutunta 'yancin aikin jarida a shekarar 2019, lamarin da ke nunin ƙasar na ƙara ja da baya a 'yan shekarun nan a wannan fanni. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Yan jaridu a jamhuriyar Niger ya fara ne a cikin shekara 1991, lokacin da aka kawo ƙarshen mulkin soja zuwa na demokradiyya. Siyasar ƙasar ta fara canzawa ne a ƙarshen shekara 1993, lokacin da mulkin demokradiyya ya ba da damar ƙirƙiro jaridu da yawa. A wancan lokacin rediyo RTT ya zama gidan rediyo da talabijin na farko da aka fara kafawa a Yamai, babban birnin ƙasar, inda galibin kafofin watsa labaru na gargajiya ne. Tun daga wancan lokaci ake ta kafa kafafen yaɗa labarai na zamani. Gwamnatin Niger ta bullo da daftarin doka kan kare 'yancin 'yan jaridu a cikin shekarar 2018. Wannan yunkuri ne na haifar da bukatar tsara sabuwar doka da ta bada tabbacin ingantaccen aikin jarida, 'yancin faɗin albarkacin baki da kuma 'yancin kafofin watsa labarai, wanda kuma da muhimman ka'idoji don kare 'yancin 'yan jaridu. Ƙididdigar kungiyar 'yan jaridu ta ƙasa da ƙasa ta Journalists Without Borders, wadda ta fitar a shekarar 2019, ta ce jamhuriyar Niger ita ce ƙasa ta 66 da 'yan jaridu suka fi samun 'yancin walwala ba tare da tsangwama ba. Sauraro, iya abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a cikin shirinmu na dandalin 'yan jaridu na wannan mako. Sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin, Sule Mummuni Barma, ni Zahra Aminu Fage ke cewa mu huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya. Na na
saurara har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Sabar sare wannan tattalin ya fada mana lokacin da suka karbi mulki nawa dola yake yanzu kuma nawa ake sai da dola. Dala ba ita ce min zalin gwada tattalin arzikin kasa domin na ban yadda da wannan ba ban yadda da ita ba.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwa mu da kowa da sabon shiri na tsaka mai wuya. Muna fatan kuna nan lafiya kamar yadda muke a nan Amurka. To idan kuna biye da mu a wannan shiri a kwanakin nan kun ji muna ta yin muhawara ko kuma sauraron muhawara wacce ta shafi alƙawarin yaƙin neman zaɓe da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya yi a lokacin da yake yaƙin neman zaɓe a dukkan shekarun da ya yi wato shekarar 2015 da kuma 2019. To tambayar da muke shi ne shin ya samu ya cika wannan alƙawarin ko kuma bai cika ba. To wannan alƙawarin dai kamar yadda kuka sani guda uku ne na tunkarar sha'anin tsaro, cin hanci da rashawa da kuma bunƙasar da tattalin arziki. A cigaba wannan muhawara da Ibrahim Abdulaziz ya shirya mana daga Yola, yau za mu tashi ne daga maganar tattalin arziki ɗin da duba ko shi Buhari ya samu ya ci nasara a wannan fanni ɗin. Ko meye tasirin cutar coronavirus akan tattalin arzikin Najeriya? Ba da wata lokaci ba ga Ibrahim da bakin sa.
Barista Eti Shehu, kaji abin da yace, ya ce gwamnatin su ta taka rawar gani a wajen tada kuma tattalin arziki kamar da ta alƙawari. Kai ya kai gani wannan batun?
Batun tattalin arziki Malam Ibrahim Abdulaziz, ina so ka tambaye min ya faɗa wa duniya cewa lokacin da mai girma shugaban ƙasa Janaral Muhammadu Buhari ya karbi ragaman mulki a hannun jam'iyyar PDP nawa canjin dola take, nawa kuma canjin dola take a yanzu. Kaga wannan kawai ya isa ya nuna maka manuniyan yadda tattalin arzikinmu ya dawo. Ba sai ka da yi dogon bayani ba, nawa dola take kafin su karba, nawa kuma dola take a yau. A yau din nan dai dola tana 482 da 83, amma ya faɗi cewa nawa ne canjin dola yake a lokacin da mai girma Janaral Muhammadu Buhari ya karbi mulkin ƙasar nan. Wannan kadai ya isa ya nuna maka shine minzanin gwada tabarbarewan tattalin arzikin a Najeriya yau.
Kana nufin ba su taɓa kaba domin su ma suna zargin kan cewa ai ko a zamanin ku tattalin arzikin din ya fadi ƙasar ruwansu.
Tabarbarewan tattalin ya fada mana lokacin da suka karbi mulki nawa dola yake yanzu kuma nawa ake sai da dola.
To bari baka amsa.
Inda take son fada shine magana dala ba ita ce za a gwada tattalin arzikin ƙasa da ita ba. Ai idan ka duba abinda yau dala ba ita ce min zalin gwada tattalin arzikin kasa domin na ban yadda da wannan ba ban yadda da ita ba.
To eti shehu,
kana duba tun kana amfani da dala dai kai kuma ku ne masu diban dala dai da zake magana dala.
Lokacin da jam'iyyar mu PDP take mulki saboda yanayin canjin kudin kasan waje da kuma yadda zaka saya yanzu kai kanka ka san wannan ne zai nuna maka manuniyan tabarbarewan tattalin arzikin.
To eti shehu,
abin da kake son fada shine mu iya sanin mu kuma da yadda san tattalin arzikin kasa ai akwai abin da ake gwada ta da ita. Kamar yadda nake gaya maka ba dala ne kadai abin da za a gwada tattalin arzikin kasa da ita ba. Ita dala kudi ne da ake amfani da ita don a samu a yi wa abin kaza.
Nawa ne sai ba wannan
lokaci. Ni abin da muke son gaya maka shine tattalin arzikin kasa ta tabbare tun lokacin da ake gwamnatin PDP lokacin da mai girma shugaba Jonathan yake mulki. In ka duba tun lokacin ita ake samu a kafa shiga abin da kira recession nan sai abin da ta faru shekara ɗaya biyu kafin lokacin da za a shiga recession shi sa ake gane ta. Shi sa yau ko ana ba da kuɗin shiga ta jiya wadda ake karɓa a tarayya za ka ji an karɓa yau za a ce maka na watan jiya ne don abin sai wadda ya faru watan jiya kafin a samu effect na ta watan da take shigowa. Saboda haka ni abin da ke zan faɗa maganar tattalin arzikin ƙasa na ya shafi ko'ina a duk duniya gaba ɗaya. Kamar da kira mura ne Ingila ne, Ingila kanta tana cikin wannan damuwan a yau. Saboda haka wannan abun muna tafiya da lokaci kuma yana shafan wannan abu yana shafan aibuwa da kuma yawan mutane da yake da shi a cikin ƙasa. aihuwanmu ba a yi control ɗinsu ba, don mun ce a jinance a bar kowa ya yi abin da ya kamata, kuma shugabanni sun bari haka. Wannan aihuwa ma yana kawo matsala wajen samun tattalin arzikin ƙasa ta bunƙasa, kuma da kuma rashin mutane ba su samu sun gina ma'aikatu kafin zuwa yau ba. In ka duba yau duk basuka da ake ci a Najeriya nan ana cin su ne don ana amfani da su wajen gina ma'aikata da kuma hanyoyi da suka tabarbare a gwamnati da suka shuɗe zuwa baya. Saboda haka ni abin da nake son faɗi shine idan muka samu kama wannan bala'in sai mu duba mu ga cewa menene ya kamata mu ƴan ƙasa mu yi mu bunƙasa ita namu mai muke cirowa daga cikin ƙasa mu kai waje. Idan ba wannan muka samu ka kai waje ba, to kuɗin da za ta shigo wani ta shigo da tsada. Saboda haka ni kira nake shine a tabbata cewa duk wanda yake karɓa yanzu hakan nan wanda Jan Buhari yake karɓa yake tabbata yake karɓa bashi ko kuma yake taimaka a Najeriya da shi an yi amfani da ita a inda ya kamata, da ne cewa za mu samu muma mu dinga fidda kayan da za mu fita zuwa waje don mu samu kuɗin shiga. In kuɗin shiga ta yi yawa to lokacin dole zai faɗi, in an kuɗin shiga ba ta yi yawa ba dole ba zai taɓa faɗuwa ba. Saboda haka ya kamata gwamnati ta wannan ba don mu je mu canja kuɗi a kasuwa ko mu je mu canja kuɗi a central bank shi ne yake sa dala yawa ba. Har yawa dala idan za ka je ka saye kaya a waje wadda gwamnati ta yadda da ita ka shigo da ita 300 ne da tara ake karɓa a central bank, amma bayan fage kaso bayan fage na yake sai da shi yake wajen 400 nan. Wannan kuma walau me za ka je kai da shi kake so ka saya ko kuma su tun da su dama sun tara kuɗaɗe a gida suke son kuɗin ne ya dinga hawa wannan. Amma ni dai na san cewa idan muka fidda kayayyakinmu daga Najeriya muka kai waje na sayarwa kuɗin shiga ta yi yawa, ta kuɗin shigowa ta yi yawa, to dole tattalin arziki za ta tashi.
Dukkanin ku ne da kan cewa dole ne a tada kuma da tattalin arzikin nan, ga kuma batun na COVID-19 wato coronavirus wannan annobar yaya kuke ganin halin da cutar ta kawo musamman ta fannin tattalin arziki da kuma kokarin da ake yi ko kuma aka ce an yi walau a gwamnatocin tarayya da manajoyi dangane da mutum a tallafa masu karamin ƙarfi dangane wannan annoba da ake ciki.
Mu zo maganan coronavirus, ina so mu bayyana abu dalla-dalla. Ya ba da misali kan cewa dola ana karɓa a central bank a kan 300 da a lokacin tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan nawa ne ya faɗa wa duniya nawa ake karɓan dola a central bank. Kuma batun maganan COVID-19 a gaskiya gwamnatin tarayya ɗumbin kuɗaɗen da ta kashe a kan annoban da ya shafi duniya gabaki daya wanda kuma Najeriya na ciki an mawa kanta dumbin kuɗaɗe da aka kashe, wallahi dama inganta rayuwar talaka aka yi babu COVID din da ya wuce talauci da talaka suke fama da shi. Domin abin da ake faɗa kuma in har ma da wani abu, wannan COVID din ba ya sani manya ne suka shigo mana da shi domin transmitting din shi ake yi a sai wannan biliyoyi ko tiriliyoyin kudade da gwamnatin tarayya ta kashe da ta kashe shi ta inganta rayuwar talaka ne, wallahi da wannan annoba bai barnan da yake yi yanzu ba. Annoban saboda rashin daukan mataki da ya dace yasa ya jefa talakan Najeriya cikin wani halin haƙulai.
Amma yanzu Abdulazizu yanci mai girma ya tashi wannan maganar kaga shi ba jahili ba ne, kaga kuma shi masani ne kuma wanda ya san abu akan shari'a ya kamata zama shi ne kansu masana. Saboda haka ni ban ji daɗin wannan magana ba domin in an ci annoba ba abin wasa ba ne. Duk yadda Najeriya ta kula da ɗan Najeriya dai ba mu kai Amerika kula da ɗan Amerika ba, ba mu kai da Ingila ta kula da ɗan Ingila ta ba, mu kuma Najeriya muna kula da 'yan'uwanmu yadda ya kamata. Mu Allah ya sa wannan abun annoba ne, annoba kuma aka ce ko a musulunce ko a addinance aka ce annoba duk inda kaga take yi in ya same ka kana inda kake zauna wurin in kuma baka ba ka
zaka dokta duru ana mutum maganan kuɗaɗe da aka
saboda haka ni abin da zan fara shi da annoba ne. Wannan abin da dai naga ya karkata kai shine yana gani kamar an tibi dumbin kuɗi. Yau chairman na shugaban wanda yake shugabantar fada da COVID-19 a Najeriya gabaɗaya shi dan jihar Adamawa ne, sanin ne ne boss Mustapha mai adalci. Yau idan zai ce an dauki kunnan an yi albazarci da shi to sai fito ya fadda ya kawo wannan magana a bayyana a bayyane a tabbata cewa an bincike ta. Amma ni ina son gaya masa cewa boss Mustapha ba wanda zai dauki kudin talaka ya je albazarci da shi ba ne. Boss Mustapha ya kokari ya tabbata ya manage wannan abu, amma idan yana da wani hujja cewa an ɗibi kuɗin nan ba ya amfani da shi da ya kamata ba to wannan kuma wani magana daban ne wanda kuma ya kamata a nemi a yi bincike a kanta. Amma abin da nake son faɗa shi ne in aka ce annoba abu ne ya shafi kowa da kowa, ba abu ne za mu yi na son kai ko mu ce wane ya yi kaza ba yi kaza ba. Maganan kaɗa wanda suka mutu, wani su manyan mutane sun mutu a yi, Allah na tuba yau a dubai ya kama wanda kuma ke ga ya fi lafiya akan kama amma ya mutu wannan abu mu san cewa fa in ka mutu lokacin ka ne amma ba za ka wuce rana ba amma sanadi shine annoban nan ne ya kashe ka saboda haka kar mu sai muna shiga wani wannan hisabi ba gungu ba gune za mu shiga
nan to do
abai ne ba duk kowa ya san wannan mu ba ligai ne
duka dr do
sai fada daidai kuma fadin da take akan ko wannan maganan kare ɗan Najeriya abun nan ana yin ta yadda ya kamata ta wani
kuma
sai faɗa jiya yadda aka yaki polio a Najeriya da Afirka za mu yaki wannan annoban kuma ta bar Afirka ta bar Najeriya gaba
ba tun magana tallafi
abun da nake so ka gane na yarda da annoba addinance annoba haka yake kuma yadda ka faɗa in annoba ya taso an hana ka fita inda kake karka kuma shiga inda yake in kana da shi kuma karka shiga ma inda ba su da shi abun bari a nan shine da dumbin kudade da aka kashe da sunan wannan annoba ya kai a kyautata rayuwar talaka shine abin da nake faɗa wanda kuma misali ga Major Delta Commission kai kanka a matsayinka na dan jam'iyyar APC na tabbata in ka koma cikin dakinka kai kadai sai ka yi asha da biliyoyin kudade da aka ce an kashe
to a gashi ku da aiki malamai jama'a dan zamu daga aya a wannan shiri ne yanzu sai lana wato yin Allah ya damu dawo mu ci gaba da duba wannan lamari na tattalin arziki da sauran batutuwa da suka danganci alƙawuran da Buhari yi na campaign a lokacin da yake neman mutanen Najeriya su zabe shi shugaban kasa ɗaya daga cikin abubuwan da zamu duba a makon gobe shine shin me bambancin sha'anin canjin kudaden kasashen waje a ƙarƙashin Buhari idan aka kwatanta su da yadda suke a lokacin da Goodluck Jonathan yana mulki yanzu a madadin shi Ibrahim Abdulaziz da bakin nasa da kuma Grace Alheri Abdul da ta hada mana shirin ni ne Aliyu Mustafa Sokoto ina fatan mun ba ku lafiya assalamu alaikum
waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu kai tsaye a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe mai sauraro ke bukata zai iya sauraron mu kai tsaye a shafinan mu na internet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji Madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen mu baki daya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri